ranar ajiya Lahadi 27 ga watan nan na Disamba a jamhuriyar Niger. Hukumar zaben kasar ta kafa wani sansani na musamman a babban ɗakin taro na Palais de Congrès dake birnin Yamai. Nufin tattara sakamakon zaɓe daga yankuna daban-daban, yayin da sai a yau Litinin ne zaben ke gudana a garin Madama na yankin Agadez saboda dalilan tsaro, kamar yadda kakakin hukumar zaben ta Sene Malam Nafi'u Wada ya bayyana azanta wasu da wakilin Musulun Muminu Barma.
Zaɓe yadda ya gudana a jiya sai mu ce muwa Allah godiya, don saboda duka a faɗin ƙasar tamu ta Niger duka mutane sun mutu kuma mutane sun kada ƙura'a. Sai mu ce muwa Allah godiya, tunda gaskiya akwai dama guraren da muke ɗarɗar da su, kuma Allah ya ruhu asiri ba a samu miskila sosai ba a wani yanki na jihar Tawa, jihar Talabiri, kuma da yanki na jihar Difa. To Allah ya sa dai duka an yi zaɓe, an gama lahiya bayan wasu runhunan zaɓe wanda ba su buɗa ba, su ma cewa rashin buɗa tasu kamar yanayi ne na yankin basu kan harkar tarzoma na tsaro. Muna nan muna yin raskwana na duka wannan runhunan zaɓe, kuma muga yanda za mu yi in muna iya koma a can mu yi zaɓe a wannan buɗe runhunan wannan na zaɓe.
Akwai wuraren da ake gudanar da zaɓe a yau 28?
A yau Litinin guri guda ne ake gudanar da zaɓe can Madama cikin Agadez. Shi ma me yasa jiya ne wajen ƙarfe 7 na yamma, kun ga a lokacin nan ne ake rufe runhunan zaɓe, kanan kayan aiki suka isa, don saboda kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi. To shi ne jami'an tsaro suka ce a bari sai yau, kuma runhunan zaɓe guda biyu ce shi ne suka buɗa tun yau ƙarfe 6:30, don saboda can rana tana sauƙin hutawa kamar ganin birnin Yamai.
Ya ciki ne game da tattala sakamakon zaɓe?
Kun ga ai duka wannan Palais de Congrès mutane sun zo, ana jiran a fara faɗin sakamakon zaɓe. Mun yi kira a jahohi, suna can suna tattarawa, don saboda sai komin-komin ne sun kawo musu runhunan zaɓe duka na gunduma su aiko a gunduma, kuma su ma su tattara kanan su aiko a jaha, kanan su aiko mana. Yanzu da muka yi kira suka ce suna nan suna tattarawa, da ɗan lokaci kaɗan suna fara kira su ba da wannan sakamako. Kuma shugaba na hukuma mai kula da tsarin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya sai ya fito ya wallafa wannan sakamako.
Wannan na nufin kenan ba za a jima za a samu bayanin kamalannin sakamakon zaɓe ba?
Daga rana yau ta Litinin, hukuma ta ƙasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana 5 gare ta, mu haɗi sakamako. In muka haɗi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zaɓe a cikin ƙasa ta Niger. Su kuma daga ranar da muka aika musu suna da kwana 28 su haɗi sakamako na dindindin.
Akwai siyasa da ke zarge-zarge a tsakaninsu kan maganar mabuɗi ko kuma aikata ba daidai ba, shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka domin tunkarar waɗannan zarge-zarge ko matsalolin?
To, kasan din in aka yi kira aka ce a zo a yi zaɓe, ba zaɓe ba na a zama shugaban ƙasa gaba ɗaya ko kuma a zama ɗan majalisa, ko zaɓe aka ce tsakanin makwabci da makwabci wanda ya rasa sai ya ce an ci zalumin shi. Kenan wannan in suka haɗi duka hagen siyasa ya rage da wannan, kenan mu kuma Allah ya san yadda muka tsara wannan zaɓen, kuma mun san cewa yadda muka tsara shi kamar yadda doka ta rage da shi ne, incinsu ne su haɗi. Amma mu dai abinda muka yi saboda Allah muka yi shi, abinda muka yi bisa kan doka muka yi shi ta ƙasa, kuma mun yi shi don zaman lahiyar ƙasarmu ta Nijar.
Hukumar zaɓe ta Sene kenan Malam Nafi'u Wada azanta wasu da wakilin Musulun Muminu Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu.
Sojojin Pakistan sun faɗa a jiya Lahadi cewa wani farmaki da 'yan ta'adda suka kai a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ya yi sanadiyar kisan akalla sojoji 7. Harin da aka kai da sanyin safiya a gundumar Harnai ya auna wani wurin bincike na wasu sojoji na musamman ne. Kashe-kashen da aka yi sun auku ne a lokacin da aka yi wata musayar wuta mai zafi da 'yan ta'addan a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. An yi wa wurin ƙawanya kuma an toshe duk wasu hanyoyi da za a iya fita daga wurin don kama tsageran da ke tserewa. Ana kuma kan gudanar da bincike da kuma neman 'yan ta'addan a cewar sanarwar. An samu rahoton 'yan sandan yankin na cewa an jakata sojojin Pakistan da yawa kuma maharan sun tsere zuwa wasu tsaunuka da ke kusa. Kasar Bangladesh za ta ci gaba da shirinta na kwashe tawagar 'yan gudun hijirar Rohingya ta biyu a yau Litinin zuwa wani tsibiri da ke gabar tekun Bengal, duk da cewa 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama sun caccaki matakin daga kausan lafazi. Ministan harkokin wajen Bangladesh Abdul Momen ya ce kusan 'yan gudun hijira 1,000 za a kai wurin da ya kira matsugunni mai kyau. Momen ya nana ta cewa tsibirin ya fi sansanonin da aka tsugunar da 'yan gudun hijirar a yanzu sau 100 kuma sun buƙaci a kai su bashan char. Amma 'yan gudun hijirar da kansu da jami'an ayyukan jin kai sun ce an tilastawa wasu 'yan Rohingya ne su amince da wurin da za a kai su.
Da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. A ƙarshen makon da ya gabata wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kai hari kan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Haul a kudancin jihar Borno, inda suka ƙona gidajen mutane da dama da majami'u da makarantu da kasuwanni tare da halaka wasu. Daga birnin ga rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biya aiko mana.
Bayanai dai na nuni da cewa kusan lokaci guda wato da misalin karfe 5 na maraice waɗannan mutane suka afka waɗannan garuruwa inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta haɗa da majami'u da kuma kwashe masu kayayyakin abinci. Na dai samu zanta da wasu mazauna waɗannan garuruwa ta wayar tarho wanda suka shaida mini yadda abun ya wakana kamar haka.
Suka fito muka hugudu muka bar shingare muka hau kan dutsuna muka dan labe. Suka shigo kamar karfe 5 saura in suka fara sa wuta a cocin ta shalare suka kona makaranta aka kona gidan Fulani Kojafa, Unirika Police Commissioner Kojafa da kuma Daniel Kojafa duk an koko na wayannan gidajen. To sun zo shagunan kuma sun falla shagunan cire provisions da kayan wasu rufi haka da su kuma chemist sun faɓalla sun cire kaya.
Sun kwashe magani kenan.
Sun kwashe magani. Sai kuma POS na yara da wurin shagunan waya kwakwashe sun sa wuta a wannan.
Kamar gidajen mutane nawa suka kona?
Yanzu akalla yanzu an gwada da na gaya ma gidaje guda 5 da shaguna guda 3. Amma akwai an ga sabon gari kirki can akalla kuma sun kona gidaje guda 4 da coci da gidan pasto da gidan pasto ya zama gida 6 kenan da cocin guda 7.
Kamar akwai asarar rayuka da aka yi?
Ba a samu wannan ba sai da dukiyoyi da suke akwai store na mutane an tattara abinci da ba irge an sassa wuta an kokona.
Kamar akwai wani doki da kuka samu ne daga wajen jami'an tsaro?
Akwai jirgin da ya fito farko Air Force fari yanzu ya dan zagayawa sai sama ya bar mu. Daga can kuma helicopter ya fito ta hanyar Yola annan. Yanzu shi mai dan zagayawa sai karar tafiya amma ba abin da suka kwata-kwata ba su wuce minti 5 minti goma ba.
To yaran kamar sun doki kamar awa nawa suna wannan aiki nasu?
Kamar da suka shigo kamar karfe 4 zuwa 5 annan sun fara aiki su ne ba su tashi tafiya ba sai karfe 2 da rabi zuwa karfe 3 na asuba.
Da kuma santa da wani a garin Shafa wanda shi ma bai dan ambaci sunansa ba amma ga abin da ke cewa
suka fara hazara bai sama mutane suka bazu kowa ya bar cikin gari sai suka fara kone-kone suka shiga cikin masallaci a kone natural cikin masallaci kona shi suka fito a wurin masallacin akwai shopping complex mai shaguna a cikin shaguna abu da kayan abinci da suka kona shi ma sai su wuce a azare.
Azare harkotan Haul kenan?
Harkotan Haul sai kona police station suka fitoci a kusa da police station yana kallon police station.
To kamar mutane suka kashe ne a wannan gari na Shafa?
A mutum da ne dan magama shi ma kuskure hanya ne ya rasu sannan suka samu su shiga.
Dai aka ce gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zirci waɗannan garuruwa da kuma masu alƙawarin sake gina masu inda aka lalata da ma ƙara sama ma 'yan bangan motocin sintiri da su ci gaba da kare al'umman su. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya. A ci gaba da ƙoƙarin lalubo hanyoyin rage ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya da yawancin lokuta ake zargin Fulani da hannu a ciki. Gwamnatin jihar Kebbi ta fito da wani shiri na samar da sana'o'i ga Fulani makiyaya da zummar hana su shiga munanan ayyuka. Matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudi ce ta kaddamar da shirin a yankin Mayama. Rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana daga Kebbi.
Fulani 2,778 ne za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin, inda za a riƙa biyar su rugga zuwa rugga, ana taimaka musu da abin sana'o'i da za su hana su zaman banza wanda kan iya jefa su ga aikata munanan ayyuka. Matar gwamnan jihar Kebbi Aisha Abubakar Atiku Bagudu ta ce an fito da wannan shirin ne bisa la'akari da irin fitintunu da ke faruwa a Najeriya, inda aksari ake nuna yatsa akan Fulani.
Duk inda aka ga masallatin yanzu Allah gudun masallatin, amma idan kana da sana'anka babu wanda zai rina ka, babu wanda zai ci mutuncinka. Kana cikin wajenka kana sana'a, za a zo a sayi sana'a. Shi yasa mun ka biyo ku cikin ruggagenku, mun ka kawo muku amfani wanda yake ku ma za ku ci gaba da shi. Babu wanda zai rena ku ba, babu kuma wanda zai ce muku ku ne ɗan ta'adda.
A ƙarƙashin wannan shirin tuni da aka raba ƙananan dabbobi kamar tumaki da awaki da kaji ga Fulani domin su riƙa kiwo, suna saidawa domin samun abin lalura. Aminu Garba Dandiga shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi a jihar Kebbi, ya ce an karkasa shirin ta yadda dukkanin Fulani da ke jihar za su amfana.
Kun 2,778 ɗin nan mutum 2,278 su ne wanda za su amfana da wayannan ayyukan guda bakwai, don mutum 500 za a ba su abincin dabbobi da kuma kuɗaɗɗaki wanda za su riƙa, wanda kullum za a dinga ansa lita 2 ta madara. Za a yi yogurt factory a Bulasa a nan birnin Kebbi, wanda ya aka ƙare shi a Allah yadda jihar Kebbi za ta samu kuɗin shigowa ₦1,600,000.
To bi waɗanda suka amfana da wannan shirin za su ci.
Mengeti men nani jodu mengeti gore mun gode an ba mu nan gana ai mun gode an ba ni wannan tumaki Maryam Muhammadu kiyo.
A can baya ma gwamnatin Najeriya ta fito da shirin rugga, inda aka yi niyyar tsugunar da Fulani makiyaya wuri daya a samar musu dukkanin ababen da suke bukata wajen gudanar da rayukansu maimakon yawanciya wacce da suke yi na kiyo. Sai dai shirin ya haɗu da suka musamman daga jihohin kudancin Najeriya. Sai dai ko bayan dakatar da shirin na gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Zamfara ta rukufa ganin cewa ta gudanar da wannan shirin, inda yanzu haka aikin ginin wurin da za a yi wannan shirin yana kan gudana. Masana halar dan Adam kamar Farfesa Tukur Muhammad Baba na ganin cewa irin wannan shirin kan iya yin tasiri wajen magance aikata ayyukan ta'addanci.
So lalle ana kyautata da zo in Fulani sun samu abin da za su yi, da yawa daga ciki ba za su shiga irin sha'anin ta'addancin nan ba. Duk shekara ana keɓe taki za a ba wa manoma, za a kawo kayan ban ruwa da sauransu. Baka ji ana ce za a kawo dusa, za a kawo maganin dabbobi da sauransu. Abinda ita matar gwamna za ta yi ga kyautata zato zai taimaka irin wannan, don za su samu abin yi. Za su ga su ma ana yi da su, ba wai an bar su cikin daji ba, an ɗauke su mutane da kansu bai waye ba da sauransu.
Yanzu abin jira a gani shine shirin ya game dukkanin Fulani da ke jihar ta Kebbi da kuma tasirin da zai yi idan aka aiwatar da shi wajen rage aikata ayyukan ta'addanci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Daga yadda Muhammad Nasir, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ubangiji ya sa haka, Allahumma amin. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu, kamar yadda masu yi magana kan ce. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, wanda shine insha Allahu zai zama na ƙarshe a cikin wannan shekarar ta 2020 mai cike da ɗimbin tarihi a faɗin duniya, shekarar da aka yi malakabi da shekarar corona. Ba wai a ɓangaren ilimi kawai ba, corona ta shafi duk wani ɓangare na rayuwar bil'adama. Amma ana iya cewa wani irin koma baya aka samu a ɓangaren ilimi idan muka duba ƙasashen da suka ci gaba. Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tunanin ɗan Adam a Jami'ar Bagen da ke ƙasar Norway, ya haska muna irin koma baya da annobar ta haddasa musamman a ƙasashen Turai.
Ita dai wannan annobar ta coronavirus da ce ta zo mutanen duniya a bazata ne, kuma ta kawo tsaiko a harkokin rayuwa daban-daban. Misali a fannin ilimi, ita coronavirus nan gaskiya ta samar da koma baya da yawa akan al'amuran rayuwa a wasu bangarori.